بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 23 غوات 24 غوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو نادى تاريخ دا قوم شاء ترى وان دي 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 شاشي دا غوات 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يجي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. Manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana ainihin yin sallah yana fuskantar Baitul Maqdis a sa'an da ya iso Madina. Ga Ka'aba yana ji yana gani a Makka, amma da ya dawo Madina sai ya daina kallon Ka'aba wajen sallah, sai ya koma yana kallon Baitul Maqdis, asalin masallacin da Annabi Ishaq alaihi salatu wassalamu ya gina. Qabla an tanzila hadhihi al-aya, kafin wannan aya ta sauka, قد نرى تقلب وجهك في السماء عند الله yake cewa haqiqa mun ga juyawar fuskarka a sama. Falan walli yannaka qiblatan tardaha, to za mu juyar da kai alqiblar da kake kauna, ita ce Ka'aba. Wa walli wajhaka shatr almasjid alharam, don haka ka juyar da fuskarka ta fuskanci daidai da masallaci mai alfarma. Wannan aya ta zo a cikin suratul baqara aya ta 144. Falamma nazalat istaqbala al-Ka'aba, lokacin da wannan aya ta sauka sai Annabi ya koma yana ainihin fuskantar Ka'aba. Fa bainama an-nasu biquba'in fi salati as-subhi, bayan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan aya ta sauka gare shi da daddare, da yazo sallar asuba sai ya aiki da wannan aya madadin a juya a kalli Baitul Maqdis, sai juya sai kalli ainihin Ka'aba a wannan sallar ta asuba. To wasu mutane suna can anguwar Quba suna ainihin yin sallah, wanda yake waɗannan mutane ba su samu labarin saukar waccan aya da ta juyar da alƙibla zuwa ga Ka'aba ba, suna nan suna kallon ainihin Baitul Maqdis kamar yadda ainihin suka saba a cikin shari'ar da ake. To suna nan a wannan hali suna sallah suna kallon Baitul Maqdis. Id ja'ahum atin, sai wani mutum ya zo musu. Faqala, sai ya ce, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi laylata qur'anun, haƙiƙa a daren jiya an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aya ta alqur'ani. Wa kad umira an yastaqbila alka'aba, kuma an umarce shi ya fuskanci Ka'aba a cikin karatun da wannan aya ta saukar da shi. Ala, don haka ku saurara da kyau ku ji ya ku masallata. Fastaqbiluha, kuma sai ku fuskanci Ka'aba. Wa kanat wujuhuhum ila sham, da can fuskokinsu sun kasance suna fuskantar Sham ne, wato suna kallon yamma suna sallah. Fastadaru, sai suka juya. Wastadara imamuhum, limamin su ma ya juya. Hatta istaqbala bihim alqiblata, har sai da ya fuskantar da su qibla, wadda qiblar mutanen Madina ita ce kudu. To daga yamma juyawa zuwa ainihin kudu abu ne mai sauki. Wannan hadisi mun riga mun karanta shi a jiya, muna cikin cire wasu daga cikin fiqhu da zamu fahimta daga cikin hadisin, sai lokaci ya kure mana. Don haka duk abin da ya kamata mu ce a farko farkon hadisin mun ce muna kan matsalar cewa wannan mutum da ya je ya tsaya kwaya daya ya ba su umarni akan cewa ga abin da aka saukar na alqur'ani a daren jiya, don haka ku yi, sai suka yi, sai muka ce wannan ya nuna kenan ashe ana aiki da hadisai na ahad. Muka ce hadisi ya zo mana ta wannan ainihin wato wannan addini, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ta dayan hanyoyi hudu ne, mutawatiri, mun yi bayani akan mutawatiri. To sai ahad, muna kan bayani akan ahad da sharhi akan mas'alar ita ma mun yi bayani, sai lokaci ya kure. Muka ce hadisi ahad kuma shine kasu kashi uku, wanda can mutawatiri daya, nan kuma kashi uku, kashi hudu kenan. Akwai ainihin aziz, akwai mashhur, akwai gharib. Ma'ana hadisi mashhuri shine wanda yazo ta hanyoyi uku ko sama da uku, amma yawan su bai kai mutawatiri ba. Hadisi aziz shine hadisin da yazo ta hanya biyu, hadisi gharibi shine wanda yazo ta hanya daya. To duk sanda kaji ana cewa hadisi kaza bai inganta ba, to ɗayan cikin waɗannan ne za a iya samu, ko dai ya kasance ainihin wato mashhuri ko azizi ko gharib, amma shi hadisi mutawatiri dukkanin shi sahihai ne. To sai muka ce abin takeici shine sai ya zama matsaloli wai na aqida
wasu sun ce wai ba hadisi ahad in yazo da matsala ta aqida wai ba za a dauka a aiki da shi ba. To wannan ainihin magana ce wadda ba ta da asali a cikin addinin musulunci. Kamar yadda nace hadisai ahad a cikin su za a iya samun sahihai, za kuma a iya samun dha'ifai. Dha'ifai daga cikin su shikenan sai a aje su gefe guda da mawdu'ai. Sahihan cikin su kuma ibada suka zo da bayani akai, ko aqida, ko mu'amala, ko al-ahwali shakhsiyya, ko menene in dai ya inganta, ko da garibi ne wanda ya zo da isnadi daya, to ya hukuntar da lalle a yadda da abin da yake dauke da shi. Wannan ita ce aqidar musulmi. Nace to babban abin takeici shine mutane ba su yi karatu cikin addinin musulunci yadda ya kamata ba, sai su rinka kutsawa suna ainihin yo karatuttuka a inda ya gurbata, sai kuma su zo su dawo cikin addinin musulunci sai za su karu danin al'amari. Nace zaka samu wasu suna cewa wai hadisan zuwan Annabi Isa a ƙarshen duniya wai hadisai ne ahad, hadisan dajjal wai ahad, na yajuju wa majuju ahad, hadisan zuwan mahdi hadisan ahad da makamantan waɗannan. Nace to duk wannan maganar da suka faɗa ƙarya suke yi a cikin ilimi, ba haka maganar take ba. Waɗannan matsalolin duk da na lissafo sun zo a ƙarƙashin hadisai ne mutawatirai. To kuma koda sun zo ne a ƙarƙashin hadisai ne na ahad, matuƙar sun inganta, to wajibi ne a yadda da wannan matsala. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Sai nace to asalin daga cikin abin da ya sababa musu wannan sharrin shine mafi yawancin su ba zuwa za su yi karatu na addinin musulunci ba, zuwa za su yi ainihin su je suna karantowa daga translations da akai, fassara ta ainihin alqur'ani ko fassara wani littafi da akai, wai daga haka ne za su je su karanto, wai da haka za su zama masu wa'azi, da haka za su zama masu lecture, da haka za su zama masu jawabi, masu fatawa. To yaya za a yi ba za a bata ba? Addinin musulunci addini ne wanda ya sauka da harshen larabci, dan haka koyan larabci a gare ka wajibi ne, kamar yadda bayani zai zo daya bayan daya insha Allah ta'ala ba da dade wannan ba. To wannan irin makircin da ya shige su shine har zaka je ka samu wani yaje ya karanto wannan hayaniya da bankaura, ya karanto wannan hayaniya da bankaura da turanci aka rubuta, ko da hausa ne aka rubuta, ko da wani yare ne aka rubuta, sai zo yake to ai gashi ma qur'ani ma akwai rudani a cikin shi, ai hadisan ma akwai rudani a cikin su. A'a, da qur'ani da hadisai matukar hadisan ingantattu ne. To duk baki ɗayan su daga wurin Allah suke, duk abin da yazo daga wurin Allah to babu rudani a cikin shi, saboda Allah madaukakin sarki ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba to da an samu rikici ne yawa. Ina ma'anar wannan magana? To tunda daga Allah ne to babu rikici ko kwa daya kenan a cikin shi. To dan haka babu rikici ko misala zarratin a cikin addinin musulunci. Duk wanda wata matsala ta shake shi a cikin qur'ani ko hadisi, Allah yake fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zuburi, ku je ku tambayi malamai waɗanda suka sani, in ku ba ku san hujjoji ba, ba ku san littafai ba, akwai malamai sun sani, sai ku tambaye sai su warware muku. To a jiya ne sai na fara bayani dangane da haɗurran waɗannan fassarori waɗanda ainihin mutane suke dogara a kansu, cewa lallai mutane su yi hankali da irin waɗannan fassarori, irin fassarori waɗanda su ainihin Yusuf Ali suka yi, da fassarori irin su wanda Muhammad Mamadou Keye Fiksal suka yi, da makamantan waɗannan fassarori suna cike da rudani dangane da ita kanta abin da fassarar take bayuwa. Sai ya zama ayar inda ta dosa daban, inda kuma fassarar su ta dosa daban, abin da ake su mutane su fahimta daga ayar daban, su kuma abin da suka fassara daban. Wannan zaka fahimci haka yayin da kai karatu cikin larabci ka kware da sanin alqur'ani da hadisai da fassara, zaka gane akwai da yawa daga cikin fassarorin su suna kaiwa ga imuwa. Don haka nace wannan fassara ainihin ta Yusuf Ali, malamai ainihin suka zauna ƙarƙashin Rabitatul Alamin Islami suka tabbatar da cewa kurakuran da ke cikin ta suna da yawa. To abin da yafi zaman lafiya shine a tsaya a tsara wata fassara wadda take ainihin sahihiya. To wannan ita ce fassara ainihin da suka tsara ta gatanan daga ainihin matba'a ta ainihin inda suke bugo waɗannan qur'anai na fahad waɗanda ake bayarwa kyauta, wannan ma ainihin daga nan suke bugo shi suna rarrabawa kyauta. Sai dai mai yiwa kai kace in yazo ƙasar ku yana zama na kuɗi, amma dai gashi Mushaful Madinal Munawwara, the Holy Quran English translation of the meanings and commentary revised and edited by the Presidency of Islamic Researches Ifta, ma'ana Darul Ifta Call and Guidance, King Fahad Holy Quran Printing Complex. Saboda haka wannan a takaicen takaitawa shine wato sahihiyar fassarar da suka tsaya suka ainihin tabbatar wadda ita ce karbabbiya, domin ta tafi daidai da fassara wadda take ta gari ga abin da alqur'ani yake nufi, ta tafi kuma zuwa ga aqidar shi wanda aka saukarwa da alqur'ani. domin waɗannan masu fassarori da na faɗa gaba ɗayan su babu wanda yake da aqidar salafiyya, su Yusuf Ali, su Mama Duke Pixal, su ainihin Maududi, dukkanin su babu wanda yake da aqida irin ta salafiyanci. Dan haka kowa ya tashi fassara Al-Qur'ani zai fassara ne a ƙarƙashin yadda aqidar shi ta hukunta mishi. Ar-Rahmanu 'alal Arshi Sawa ba zai fassara muku kai tsaye Allah ne rahama ya daidaitu akan al'arshi ba, sai dai kawo muku ma'anar da za ta bayu ga ainihin ta fassara mishi aqidar shi daidai, domin shi a cikin aqidar shi bai yadda cewa Allah a sama yake ba. To in kuma ya fassara ayar yadda take, to lalle ya warware aqidar shi. Shi kuwa da ya warware aqidar shi, to yana ga gwammayar murɗe ma'anar Qur'ani din ta daidai da aqidar shi. To wannan na daga cikin hadarin da ainihin aka shiga. Sa'annan akwai wani ma da ne muku ishara akan shi, gashi The Holy Quran with English Translation and Commentary, wannan kuma wasu ainihin yan kadiyani iyane ainihin suka yi shi a cikin mujalladi biyar, suka ainihin yi fassara da ainihin bayani na Al-Qur'ani. Duk bayanan nasu da fassara su ma a ƙarƙashin aqidar sai ta kadiyaniyanci. Kadiyaniya su ne dai yan Ahmadiyya. Yan Ahmadiyya dai su ne ainihin kadiyaniya mabiya Ahmad Gulam, wani zindiki ne ya taso a ƙasar India, sai ya ce shi ne ainihin Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗa a cikin Al-Qur'ani cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, yace to shine wannan Ahmad din. Don haka zaka ga gashi nan yana da nashi Qur'ani shi ma da yace Allah ya saukar mishi, yana da nashi hadisan, amma da shi da mabiyan shi za su ce sun yadda da wannan ainihin Al-Qur'ani, kamar yadda yake mu dinnan musulmi mun yadda da namu littafin da aka saukar mana, mun yadda da littattafan da suka gabaci namu kuma. To shi ma sai ya ce ya yadda da waɗannan ainihin littattafai waɗanda suka gabaci nashi, amma shi ma yana da nashi Qur'anin, yana da nashi ainihin hadisan. Sai ran da munasaba ta kama za mu zo maka da irin Qur'anin nashi mu karanta maka kaji, da irin nashi hadisan mu karanta maka su ma kaji, ka tabbatar da cewa wannan tantirin kafiri ne. To waɗannan suna nan mabiyan shi ko a nan garin, har masallacin juma'a suke da shi a nan sabon gari, suna da mabiya ba suna da yawa. Ya kamata ka san wannan. To su suka yi wannan ainihin fassara ta ainihin Al-Qur'ani, gashi suka ainihin ce publish under the auspice of Hazrat Miraza Tahir Ahmad, shine malamin da ya fassara musu, fourth successor of the promised messiah, wato shine kamar khalifa na hudu wannan da ya fassara ga ainihin shi wannan annabi, waye annabin da ainihin Allah ya yi alƙawarin zai zo a cikin Al-Qur'ani. To wanda ya wannan fassara shine khalifa na hudu, and supreme head of worldwide Ahmadiyya movement in Islam, published by Islam International Publications Limited. Gashi su ne suka buga shi a cikin mujalladi hudu. To yanzu irin waɗannan ne waɗannan za su je su karanta ɗan boko da yake ba su iya karatun Larabci ba, sai su zo sai su kawo ruɗani a cikin addinin Musulunci, ai gashi ma an ce kaza, ai gashi ma kaza aka ce, ai gashi ma an ce kaza, ko kuna cewa kaza, ai gashi ma ni na karanta a ɗan wani pamphlet ga abin da aka ce. Wai duk mutum mai karatun wajen mujalladi 100 kai kuma sai ka zo da wani ɗan pamphlet ɗan guntu haka tsinanni, wai duk a shi gaba ɗaya duniya za ta tashi, wai wannan karatun wai naka ne ya kashe waɗancan duka. Ya kamata jama'a su fahimci wannan da kyau. Wallahi tallahi in ba haka ba za ku bata. Babu wani yare da za a tsaya a je a yi rubutu wanda zai gamsar da kai kamar rubuce-rubucen da malamai suka yi na Larabci. Duk waɗannan rubuce-rubucen da kake gani yanzu an buga su sun yaɗu na karatun addinin Musulunci cikin Larabci, tun daga tafsiri, hadisai, fiqihu, Larabci, waɗanda kake gani yanzu a bayan kasafa ba su kai waɗanda ke ƙarƙashin ɗaki waɗanda ba a buga su ba tukunan rubutun hannu, don ka san malamai sun yi aiki da yawa. To duk wannan wahalar ta malamai sai ta tashi, sai ga wani ya rike wani ɗan littafi shafi uku, sai kawo ruɗani, wai wannan ne duk ya kashe sahihul Bukhari, wai wannan duk gashi ya lalata fatuhul bari. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To lallai sai kun yi a hankali, in ba haka ba kuma hallaka ce za ta same ku. Amma ba zai yi mutum ya je ya dandake ya zauna ya koyi karatun Al-Qur'ani, ya iya fassara shi izifi 60 a gaban malamai, ya iya hadisi, ya iya Larabci, ya iya fassara, kai shi kenan. Kai kuma ka je kana da naka area of specialization, kana da inda ka kware, ka je ka karanta account ko ka karanta geography ko ka karanta economics ko wani abu daban, kuma sai ka zo kawai daga karambani sai ka dauki English translation, wai da haka ne wai kai zaka fahimci addini, wai har ka ga da wannan wanda yake shi kuma karatun addinin Musulunci cikin harshen Larabci, nan ne nashi dandalin, wai kai kuma ka ci naka dandalin can, kuma nan wai dan wani ya zo maka fassara kawai, wai kuma ka zo karanta, wai da ɗan wannan fassara za ka yi jayayya da wannan da yake shi kuma dandalin shi ne, kai kanka ka san an yi zalunci a cikin haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To ana nan kuma sai wasu manyan malamai, su kuma daga cikin tsoffin malamai na Jami'ar Islamiyya wadda ke Madinar Munawwara, su ma da suka ga irin wannan rudani wanda ke cikin waɗannan fassarori baki daya da aka yi na Yusuf Ali da sauran makamantan haka, sai suka zo su ma sai suka yi nasu wanda zamu zo zamu karanta daga shimfidar su, zaka ji abin da suka ce. Tafsiru ma'anil Qur'anil Karim bil lughati al-Injiliziyya muqtabasun min tafsir at-Tabari wal Qurtubi wa Ibn Kathir wa Sahih al-Bukhari, suka ce fassarar ma'anonin al-Qur'ani zuwa ga harshen Turanci wanda aka tsuntsunko wannan fassara daga tafsirin Ibn Jarir at-Tabari da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir da kuma Sahih al-Bukhari, daga nan su suka dauko ma'ana tafsirai na malaman salaf da kuma Sahih al-Bukhari, daga nan suka tsamo nasu tafsirin, suka ce interpretation of the meaning of the Noble Quran in the English language and summarization of at-Tabari, Al-Qurtubi and Ibn Kathir with comments from Sahih al-Bukhari. Gashi manyan malamai Dr. Muhammad Muhsin Khan da kuma Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali sune ainihin suka yi wannan fassara. To a takaitan takaita wannan fassara sun yi ta ne kamar yadda ka san ana yin fassarar daga Larabci din zuwa Turanci, amma akwai takaitacciyar shimfida wadda suka yi da Larabci, ita zan zo in karanta maka ka ji kadan daga cikin abin da yasa ya kai su ga yin wannan fassara. Suka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahumma ala muhammadin khataman nabiyina wa ala ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. فيقول عبد الله الفقير الى رحمتي الى رحمته محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي yace bawan Allah wanda yake da bukata zuwa ga rahama Allah mai suna Taqiyuddin dan Abdul Qadir Al-Hilali, wannan malami mutumin kasar Maghrib ne, da can shi ma dan dariqat Tijaniya ne, da Allah madaukakin sarki mai gamdakatar ya koma Madina da zama, Allah ya shiryar da shi ya fahimci tsantsar addinin musulunci, shine sai Al-Allamatul Jazira bin Baz ya ba shawara cewa to tunda ku ne tsofaffin kuraye a cikin wannan dariqa, to abin da ya kamata ka zauna ka rubuta littafi ka yi bayani game da wannan sharri na wannan dariqa, sai littafi Al-Hadiyatul Hadiya ila Tariqati Tijaniya, juz'i guda ya wannan littafi ya tsaya ya fayyace abubuwa daya bayan daya, yace mu yuwai ne ba ganau ba ba ma jiyau ba, mu mukai da kanmu ma, wato duk wannan shegantakar su ba labari aka ba su ba, su da kansu ne ma suka yi. To shine dai ya bayyana, to wannan malami dama ya karatun boko bayan kuma da na Arabiya da yake da shi, to shine yanzu ga abin da yake fadi, yace lamma da ani akhi fillahi ad-doktor Muhammad Muhsin, yace yayin da dan uwana wanda abota ta hada mu saboda Allah mai suna Dr. Muhammad Muhsin ya kira ni litashihi tarjamati sahih al-Bukhari, amma kuma ta ba akwai one translation na sahih al-Bukhari a cikin mujalladi 9, to Muhsin Khan shi yayi shi, yace to sai wannan malami Muhsin Khan abokina ne sai ya kiraye ni mu ƙara nazarin wannan fassara don mu gyaggyara ta. Fa ajabtuhu ila zalika, sai na amsa mishi zuwa ga wannan bukata ta shi. Wa qara'ana tarjama min awwaliha ila akhiriha marratayn, muka karanta wannan fassara ta Sahih al-Bukhari mujalladi 9 tun daga farkon ta har karshen ta so biyu, mune muna gyare-gyare. Wa aslahna ma kana fiha min al-akhta, muka gyara kurakuran da ke ciki. Kunna namurru ala al-ayati al-Qur'aniyya, so da dama in muka zo muna wuce wasu ayoyi na al-Qur'ani. Fa ajidu tarjamata ma'ani ba'd al-ayati imma fasida wa khata, yace sai in ga wata ayar ta al-Qur'ani da aka fassara ta a cikin Sahih al-Bukhari din da wannan fassarar ta Turanci, ko dai in samu fassarar gaba ɗayan ta lalatacciya ce, ko kuma in same ta tana cike da kuskure mahdan tsantsar kuskure, wa imma mubhama, ko kuma ya zama an fassara ayar amma a dunkule yadda ko mai jin Turanci ya karanta ba zai san inda aka fahimta aka sa gaba ba. Mujmala tahtaju ila tawdihin, yadda yake an fassara ta a dunkule kuma tana buƙatar ƙarin bayani. Fa ashartu alaihi bima zahara li fiha min al-islahi wal idha, sai na rinka ina nuna wannan aboki nawa gyare-gyare da ƙarin bayani da ya kamata mu yi wa waɗannan ayoyi da suka zo a cikin Sahih al-Bukhari waɗanda aka fassara su da Turanci da kuskure, sai in ce mu gyara wannan kuma mu yi ƙarin bayani. Wa ba'da nihayati hadha al-amal, yace bayan da mu gama wannan aiki na gyara fassara Sahih al-Bukhari bihamdillah, da godiyar Allah, wa husni aunihi, da kuma kyakkyawan taimako na Allah, fakarna fi ta'lifi tarjamati li ma'anil Qur'an, sai kuma muka yi tunanin to in ya zama a ayoyi ɗaiɗaiku ana samun fassara ana samun kuskure, to yanzu sukutun da guda Qur'ani da aka fassara ashe nan za a fi samun kuskure kenan. An fassara aya uku ya zama da kuskure, to balle an fassara ayoyin Qur'ani daban-daban, to kaga kuskure zai yawa. Yace sai muka yi tunanin ya kamata a fassara Al-Qur'ani baki ɗayan shi, wanda wannan fassara tamtazu an ghairiha min jami'it tarjamatil kaseera, yace in mun yi ta muna son ta zama ta bambanta daga dukkanin fassarori waɗanda aka yi su masu yawa din nan bil lughatil injiliziya, waɗanda an yi su da harshen turanci. Bi umurin, yace yadda zamu wannan tarjama ta mu ta alqur'ani ga yadda ba ta bambanta. Awwalan, na farko, tarjamatu ma'ani ayati sifati, mufassar ainihin ayoyi na alqur'ani waɗanda suka zo suna bayyana sifofin Allah. Domin akwai masu aqidun nan duk gaba ɗayan su waɗanda ba salafiya ba, kakab din su in sun tashi fassara ayoyin alqur'ani waɗanda ke magana akan sifat, sai son zuciya ya shigo ciki. Ka kaulihi ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi. To aqidan mu sai mu ce tunda Allah ya ce ya daidaitu akan al'arshi mu ma mun yadda. To yaya ya daidaitu, sai mu ce ba mu sani ba dan bai bayyana mana ba. To ku kwatanta mana ko ku buga mana misali dan mu ƙara fahimta, sai mu ce ba mu san yadda zamu kwatanta muku ba tunda Allah bai kwatanta ba. Kuma Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un, babu abin da yake kama da Allah. To da a ce akwai abin da yake kama da Allah, sai ni muku kwatance da wani abu, to sai ku gane yadda na Allah yake. To tunda babu kama da shi, to ba zai yi abu ga misali ba. Kuma Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal, kar ku buga misali ga ainihin Allah. Don haka mun yadda Allah yana sama, to su kuwa ba za su yadda cewa Allah yana sama ba, sai su ce a ce dai Allah yana sama, yana ƙasa, yana gabas, yana yamma, yana kudu, yana arewa, duk inda ka je akwai Allah. In kuma an ce da zatin shi, su ce eh da zatin shi. To wannan aqida ta saba aqidar musulunci. Aqidar musulunci ita ce Allah guda ɗaya ne, yana kuma sama, ya daidaitu akan al'arshi, amma ilimin shi ya kewaye ko ina. Ka je ka karanta wannan sharhi na wannan aqida ta musulmi, yana nan a farkon risala ta Ibnu Abi Zaid. To amma tsakani da Allah, me yasa ba sa cewa za su ainihin tsaya za su bada jininsu akan aqida mai risala? Amma fiqhu fa, sai su zo suna kafa hujja da fiqhu mai risala, su malikiya ne. Amma aqida fa, su ba malikawa bane a wajen aqida. Ina ma'anar wannan, ba su yadda da aqida mai risala ba. To mutumin da baka yadda da aqida shi ba, ina fiqhun shi zai yi kyau? Kuma ka duba abin da Ibnu Ashir ya yadda ya dauke ka ya mai da kai kashi uku. Yace na farko, wajen aqida ka zama ash'ari, wajen fiqhu ka zama maliki, wajen mashradi dariqa kuma ka bi junaidu. To an kasa ka uku ka san gado, to ina na manzon Allah kuma ba? Wajen aqida ka aka ce ka bi aqida ash'ariyawa, irin wannan aqida al-wujud wal idam wal baqa wal mukhalafatu ila akhiriha. Wajen fiqhu kuma aka ce malikiya, wajen bin kuma wani shehu in zaka bi ce to sai ka bi junaidu. To manzon Allah kuma fa, shi kuma akan me akai mishi kara ka bi shi? Shi da yazo da musuluncin saboda Allah, wata kara aka yi manzon Allah? Shi kuma ta ina aka ce ka bi shi? Ko shi manzon Allah gaba ɗaya ya haƙura da kai, bai da inda yake neman ka bi shi? An ɗauke ka an raba gadon ka ga wasu daban. To Imamu Maliku da aka nuna maka kenan ka ɗauki fiqhun shi, amma wajen ash'ari, wajen aqida aka ce ka ɗauki aqida ash'ariyanci. Imamu Maliku bai da aqida ne? Yana da aqida. To me yasa aka kyamaci aqidar Imam Malik amma aka so fiqhun shi? Idan an kyamaci aqidar Imamu Maliku ne saboda bata da kyau, yaushe ne aqidar mutum za ta ɓaci kuma fiqhun shi yayi kyau? Idan kuma an ainihin wato ki aqidar Imamu Maliku ne an ajiye ta saboda ainihin ana ganin ta ash'ari ta fi kyau, to ta Imamu al-Ash'ari in ta fi kyau, to dan me kuma fiqhun shi bai kyau ba a dauka? Dan me mashrabin shi bai kyau ba a dauka? Jama'a, babu rudani a cikin wannan? To tafi ka je ka karanta littafin ainihin Ibnu Ashir da kuma sharhin shi Ad-Durrus Samin, ka je ka ga irin wannan ainihin ta'adi da suka yi wa addinin musulunci. Amma wallahi tallahi kuskure ne. Su in sun yi da kuskure, sai a ce Allah ya gafarta musu. Amma kai yanzu ka gane, ka ki ka gane, an ganar da kai, ka ki ka gane, kai fa ka hallaka, kai dan ta'adda ne wa addinin musulunci. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau ko? Yace to wannan fassara ta mu za ta zama tana fitar da ma'anoni na ayoyi, kamar ayoyin da ke cewa yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah bisa ga hannunsu. To sai a ce wannan aya ta nuna Allah yana da hannu. To yaya hannun na Allah yake? Sai mu ce Allah yake laisa kamithlihi shay'un, Allah yana da idanu. Saboda me? Sai mu ce saboda Allah ya ce tajribi a ayunina, jirgin ruwan annabi Nuhu na gudu akan idanmu. To Allah yana da ido kenan. Allah ainihin madaukakin sarki yana da kafa, saboda hadisin sahihi Muslim wanda ainihin yace ranar alkiyama Allah zai dauki kafar shi ya dora wa wuta, bayan an cika ta an cika ta kin cika ta ce a'a, in Allah ya dauki kafar shi ya dora, sai ta ce qat qat qat, na cika na cika na cika na cika. To mun yadda Allah yana da kafa, to yaya take? Sai mu ce ba za mu kwatanta da irin kafafuwan mumuna halitta ba, saboda yace ba abin da ya kama da shi. Amma yadda yace yana da kafa, to mun tsaya anan mun gamsu. Da a ce akwai bukatar dogon bayani, Allah da ya saukar mana da Alkur'ani sukutun da guda, to ba kuma zai mana bayani akan wannan matsalar ba? Gado da yake akwai buƙatar bayani ba yayi ba, aure ba yayi ba, to wannan ayatin da ya batta akan Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, to kai ma ka fassara ta sai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya faɗa. Tunda bai bayyana maka ba, to kaka nemi kwakulo abin da bai bayyana maka. Jama'a mun fahimta, to wannan ita ce aqidar salaf. Malam yace sai muka yi wannan fassara ta mu ta dace da irin wannan aqida, bima yutabiqu aqidata salafis salih, mun yi wannan fassara yadda ta dace da aqidar malamai magabata, min as-sahabati wat tabi'ina, daga cikin sahabbai da tabi'ai, wal a'immatil mujtahidina, da manyan malamai waɗanda suke kokarin gyaran addini, duna tashbihin, mun yi wannan fassara ta mu ba ma kamanta Allah da wata ainihin halitta. Tashbih anan shine a ce yadda kaga halitta kaza to haka Allah yake, to mu ba ma yin haka, shine tashbih. Mun fahimci wannan da kyau ko? Mushabbiha kenan. Wala tamthilin, ba tare da kwatantawa ba, a ce maka kwatankwacin kaza. Misali in ka ce baka san alfadari ba, sai a ce kaga kwatankwacin yadda jaki yake, kaga yadda doki yake, sai a ce to shi alfadari wata dabba ce wadda ta fi jaki kaɗan, bata kai kuma doki ba. Kaga kwatance kenan nan, dan ka fahimta, an kwatanta maka da abin da zaka gane. Kamantawa kuma a ɗauko wani abu wanda ka sani sai a ce irin su ɗaya, to duk ba mai ɗayan biyun waɗannan daga ciki ga Allah. Wala taharifin, ba kuma ma karkatar da ainihin ma'ana. Misali Allah ya ce yadullahi fawqa aidihim, mu ce ƙarfin Allah bisa ga ƙarfinsu, ba ma yin haka, sai mu ce hannun Allah bisa ga hannunsu, haka za mu fassara, ba za mu kauce wajen ma'ana ba. Wala ta'tilin, ba kuma tare da watsar da ma'ana ba, mu ce a wannan aya mu ba za mu fassara ta ba. Har a nan ƙasar akwai garin da in aka zo ana tafsirin Alkur'ani, akwai ayoyin da in aka fassara mai tafsirin sai dai ce sai a wuce, ba zai fassara ba, dan mai to ta'til kenan. Wannan ayar ba zai fassara ba, wai dan yana tsoron kada ya fassara ta tabayu ga wata ma'ana wadda yake za ta kai ko ga kuskure ko kuma ga ba yadda aqidar shi take ba. Don haka indai aka ja mishi Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa sai ce lahu kaza kaza sai wuce, to wannan to bid'a ne, sai ka fassara ta yadda take. To malam ina ƙarin bayani, sai ka ce yadda kuka ji Allah ya faɗa haka ya tsaya da mu mu tsaya ana, amma ba za a ce ba za a fassara ba. Wala ta'wilin, ba kuma tare da ta'wili ba, a murɗe ma'ana ainihin ayar, a daidaita ta zuwa ga ainihin abin da ake so. Wa an wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa, da ba su tsaya su bi tariqat tijaniya, da mun shayar da su ruwa mai yawa. Wannan kaga ta'wili ne, wannan at-tariqa at-tariqal muhammadiyya ake nufi, ba at-tariqat tijaniya ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan abu na farko kenan da suka ce sun yi wannan fassara ta turanci don ta tabbatar da haka. Abu na biyu suka ce saniyan islahu martakabatu tarjamatu sabiqa min al-akhta' al-fahisha, mun yi kokarin gyare-gyare dangane da kurakuran da fassarori na turanci suka gabatar, fassarori waɗanda suka gabatar na kurakurai da yawa. Wa sababuha, abin da ya jawo waɗannan malamai suka afka ga wannan kuskure, fil ghalibi, a galibin lokaci, qusurul mutarajjim, takaituwar shi wanda yake yin fassara, wa adamu tamakkunihi min ma'rifati al-ma'na alladhi tadullu alayhi al-aya, ma'ana ya zama fahimta shi bata kai ya gane hakikanin ayan me take nufi ba, to dan haka sai ya fassara ga iya yadda fahimta shi ta kai, sai kuskure ya faru. Li dha'fi idrakihi fi lughati al-arabiyya, saboda karfin fahimtar shi ga ainihin harshen larabci. Misali wannan kalma da ta zo a cikin Al-Qur'an, saboda raunin fahimtar shi ga ainihin wato harshen larabci. Misalin ayar da ta zo wa wajadaka dhallan fahada, to dhallan din nan idan shi a iya fahimtar shi yana ganin dhallan din nan bata ne, to sai ya fassara ta da cewa mun same ka batacce kuma muka shiryar da kai. To annabi ne batacce, to kaga wannan muguwar kalma ya faɗa. To me ya kai shi ga irin wannan fassarar? Saboda shi yana ganin ma'anar dalala a wurin shi kawai ta takaito akan fassara ɗaya ne, shine bata. To ba haka bane, dalala tana iya zama bata, dalala tana iya zama rashin wani abu, dalala tana iya zama kuskure. Qalu ya abana in qalu inna abana la fi dalalin mubin, ya'in annabi Yaqub suka ce lallai mahaifinmu yana cikin kuskure wanda ya nisa a cikin kuskura. Wannan kuskure suke tunanin mahaifinsu ya fada na dabi'a da suke ga yana nuna soyayya Yusufu akan su, kuskure na dabi'a ba dalala ba, domin in suka ce wa babansu yana matsayin annabi suka ce batacce ne sun kafirta, to ba bata suke nufi ba. To nan da yace wa wajadaka dhallan fahada, sai ka ce Allah ya same ka baka da wata shari'a a hannunka, fahada ka sai ya shiryar da kai ya baka shari'a, shine fasararta, sai ka ji kowa ya fahimci inda aka dosa. To idan mutum bai gane wannan ba, kalma ɗaya a cikin larabci takan iya ɗaukan ma'anoni kamar guda goma. Ya kamata ka gane wannan, don haka ake son ka koyi ilimi na ulumul Qur'an, wanda wannan shi zai shiryar da kai ga irin gane waɗannan ka'idojin. Kalma ɗaya za ta zo a cikin Alqur'ani sai ta zo da ma'anar kaza, 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 kuma kalman nan kwaya ɗaya ce, amma wuri kaza ta zo da kaza, wuri kaza ta zo da kaza. Don haka lallai sai kai kokarin sanin wannan. Yace to abin da ya jawo musu kenan rashin ainihin fadawa wannan kuskure, rashin samun cikakkiyar fahimta ga ainihin shi wato harshen Larabci. Allah ya shiryar da mu. Salisan abu na uku, ibahu ma abhamahu almutarajjimuna sabiquna fi tarjamatihim min ma'ani alayati. Suka ce za mu fito da abubuwan da su masu fassara na turanci na da suka ainihin bar shi a dunkule, to za mu fito da shi ƙarana daga ma'anonin ayoyi. Wa zalika bi tarkil qari' al-injilizi mutahayyiran fil ma'ana. Yace wanda wannan irin fassara tasu da suke yin ta a dunkule ta bar masu karatu da harshen turanci na wannan fassara a cikin rudani, sai mutum ya ce to ai an samu rudani anan, ai an samu rudani anan, wanda wannan rudanin ya faru ne sakamakon mai fassarar da ainihin ya fassara mishi da irin wannan gurguwar fassarar. Allah ya kiyaye. Wanda idan jama'a basu manta ba, ajiya na buga misali cewa wani da ya tashi ya fassara muwatta da kuskure, ya fassara hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin zantukan annabawa idan baka jin kunya to kai abin da kaso, sannan yana daga cikin zantukan annabawa ka dauki hannunka na dama ka dora akan na hagu a sallah, yana daga cikin zantukan annabawa ka dauki aini wato ka gaggauta yin bude baki ka jinkirta yin sahur. To a takeice wannan shine ma'anar yadda hadisin yazo a cikin muwatta. To shi wannan fassarar da yayi sai ta bayu zuwa ga cewa waɗannan ayyukan da ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji, da gaggauta buɗe baki, da jinkirta sahur, da faɗin abin duk da kaso, sai ya ce dukkansu ne ake nufin zantukan annabawa ne waɗanda cewa wanda ya su bayi da kunya. To me ya kai shi ga wannan fahimtar? Shine wannan fassarar ita ce ta ja mishi wannan gurguwar fahimtar, domin haka fassarar ta hukunta. Shi kuma yana fahimtar turanci sosai, wanda kuma ya rubuta haka ya rubuta, don haka fassarar ta bayu. Yace to wannan yana jawo abin da ainihin yake barin masu karatu da turanci a ruɗe, fil ma'ana al-maqsudi min al-lafzi, wajen ainihin gano ma'anar da Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan lafazi. Wala yakadu ya'rifuhu 'ala al-haqiqa, sai zama mutum yana karatu da turanci din baya iya gane wannan abu a hakikanin yadda yake. Dan haka yace fa bada ana musta'inina billahi ta'ala, sai muka fara wannan fassara tamu muna masu roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ala hazal amri al-azim, da wannan al'amari mai girma. Fa akmalna tarjama, sai muka cika wannan tarjama tsaf tun daga Fatiha har zuwa Nasi, walillahi alhamdu, Allah madaukakin sarki mun gode maka. Summa nazarna fiha wa sahahnaha, yace kuma muka zo muka bincika wannan fassara ɗaya bayan ɗaya, sai muka ainihin gyaggyara muka inganta ta, sannan sai aka buga. Wannan ainihin shine a takaicen takaitawa daga wannan tafsiri wanda su waɗannan ainihin malamai suka yi. To kaga a takaicen takaitawa yanzu ana da ƙwararren translations kenan guda biyu waɗanda suke karɓaɓɓu, ko dai wannan da na faɗa ko kuma wannan wanda Rabi'atul Alamin Islami ta sa. To in har ya zama maka kai abin ya zama maka ba yadda za ka yi sai ka karanta fassarar ta turanci kenan, to sai ka karanta wannan tare da cewa kada ka karanta waɗannan ɗin kuma ka rinka tunanin fa ai daga ka karanta wannan English translation ɗin wai ka zama malami. Wannan shine babban makasudin abin da yake jawo fitina ɗin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Gashi nan sai a tafi Islamic vocational courses, sai a je sai mutum ya zama kawai ya je ya ɗauki wani littafi ne na turanci ya yi nazari, sai a ce wai shine zai zo ya lecture. Sai ka ji in ya zo faɗan wasu kalmomi na Larabci wallahi ba zai iya faɗansu daidai ba, domin yadda mai fassarar ya rubuta to haka zai rinka ainihin karanta, mai yiwuwa mai fassara kuma ya rubuta da kuskure. Jundub bin Junadata, sai ka ji wani ya ce Jundub bin Junata, to akwai Junata cikin sahabban annabi ne? Saboda haka yake gani, kuma wasu ba sa iya pronouncing, ba sa iya fitar da kalmomin Larabci daidai. To in suka zo yadda suke fitar da su a yarensu haka za su zo su fassara. Misali akwai wanda ba su iya cewa Muhammad, sai dai su ce ma Muhammad, ko da ba su iya faɗin mad na ƙarshe, amma harshen su ba sa iya tada wasalin mu sai sa Muhammad, to kuskure ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai kaga mutum an ce gashi is an Islamic lecturer, ya zo zai gabatar da lecture da turanci, amma kuma fitar da haruffa din na ainihin Larabci baya iya su, to wai da yaya aka yi san addinin musulunci bai iya larabci ba, shi kuma Qur'anin da larabci aka rubuta shi, kamar yadda na fara faɗe aka saukar da shi, kamar yadda na fara faɗe a jiya cewa sai da aka share fiye da shekara 1000 tsakanin larabawa da gwarawa waɗanda ke addinin musulunci, kowa da larabci yake ta karkare ya koyi addinin musulunci, to duk kowane irin yare ne kai a waɗannan shekaru da aka share 1000 da wani abu, to an samu irin ka ko kuma wanda ya fi ka gwaranci amma ya tsaya ya koyi larabci ya iya addini, kai dan mai ba za ka je ka koya ba don Allah, kuma kai ba za ka san cewa akwai barna a cikin wannan irin matakin da suka dauka ba, wallahi sai yayin da Allah ya maka gamdakatar kana fahimtar wannan harshen da aka fasara, kana fahimtar wannan da aka fasara daga gare shi, sai ka gane cewa faufau mutum ba zai taba dantsana dadin karatun addinin musulunci ba, indai da fasara zai dogara kai, hatta alqur'ani da zaka zauna malami ne maka fasara da hausarka ko da wani harshe ba za ka taba jin zakin shi fiye da a ce ka koyi larabci ka iya tafsiri ka zauna kana sauraron qur'anin ko kana karantawa, yadda zaka ji yana shigarka to wallahi yadda zaka ji shi a wurin tafsiri bai kai haka ba, ka gwada ka gani kuma Allah ya shiryar da mu, idan ba a manta ba a jiya dama sai da neman ishara akan cewa akwai wani babban malami a Sheikh Ahmad Shakir yayi sharhi da ainihin ta'aliki akan risala ta al-Imam Shafi'i akan wannan matsala dangane da wajibcin koyon larabci don koyon addinin musulunci, to shine yau sai nazo mana da wannan risala don mu ji kadan daga cikin abin da shi al-Imam Shafi'i ya faɗi da kuma shi abin da wannan malami mai sharhi ya faɗi. Al-Imam Shafi'i a cikin wannan littafi nashi ar-risala, wannan littafi shine littafin farko da aka fara rubutawa a duniyar musulunci dangane da ilimi na usulul fiqh, to gashi a cikin shafi na 48 lambar fakara ta 167 Imam Shafi'i yace fa ala kulli muslimin, wajibi ne ga kowane musulmi an ya ta'allama min lisanil arabi ma balagahu juhuduhu, ya koyi harshen larabci iyakar kokarin shi wajibi ne akan kowane musulmi, hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, har yadda zai iya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah, ku duba kullum ba wai so ake ka fadi la ilaha illallah ba, shaidawa ake so kai, shaidawa kuma ta sha bamban da fade, ba za ka iya shaidawa ba sai abin da ainihin ka sani, wama shahidna illa bima alimna, ba mu iya shaida abin da ba mu sani ba, ma'ana abin da muka sani shi za mu iya shaidawa, to ya za ka iya shaida la ilaha illallah labudda sai ka santa, to ya za ka iya sanin ta, to da larabci take, da larabci bayanin ta yake dole sai ka koya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma lalle mutun ya koyi larabci yadda zai kai ga karfin da zai iya fahimtar lalle muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne, wa yatlu bihi kitaballahi, ya koyi larabci gurgurdan yadda zai iya karanta littafin Allah, wajibi ne akan ka haka, wa yantika bizikri, kuma ya ainihin iya ainihin fadan kalmomi na zikiri daidai wa daida, fi maftirida alaihi min at-takbir, na daga abubuwan da aka farlanta mishi kamar kabbara harama, wajibi ka koyi larabci don ka iya fahimta alqur'ani ka iya karanta shi daidai ka iya fadin kalmomi na zikiri da shari'a ta farlanta maka kamar fadan Allahu akbar wa umira bihi min at-tasbih wa at-tashahhud wa ghairi zalika, da sauran abubuwa waɗanda aka umarce ka da su na tasbih da yin tahiyya da makamantan haka, lalle ka koyi larabci yadda in ka zo zaka ainihin ce ashhadu an la ilaha illa Allah, zaka iya bambanta tsakanin hakuri da hasabe, zaka iya bambanta tsakanin hakari ne mai ruwa da hasabe, zaka iya bambanta tsakanin kafun da ainihin wato kafun, lalle ka koyi larabci da zaka iya waɗannan abubuwa, wa mazada min al-ilm bil lisani, Shafi'i yace abinda ya karu daga waɗannan abubuwa kuma na koyan harshen larabci, allazi ja'alahu Allah lisana man khatama bihi nubuwatahu, wanda larabci shine harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine cikamakin annabawa, wa anzala bihi akhir kutubihi, kuma larabci da shine Allah ya saukar da littafin shi na ƙarshe, kana khayran lahu, to mutumin da ya san waɗancan abubuwa na wajibi yazo kuma ya ƙara koyan larabci dan ya san waɗannan abubuwa, to wannan abu ya zama ƙarin alheri gare shi, kama alaihi ya ta'allamu salata, kamar yadda yake wajibi ne mutum ya koyi sallah, wa zikra fiha, kuma wajibi ne ya koyi zikirorin da ake a cikin ta, wa ya'til baita, ya kuma koyi yadda zai ainihin yi aikin haji da ainihin wato irin zikirorin da zai je aikin haji din, wa ma umira bi itiyamihi, da kuma abubuwan da ainihin aka umarce shi da yi a yayin da ya je aikin haji din, wa yatawajjahu lima wujjiha lahu, ya kuma fahimci inda ake neman shi da ya fahimta, wa yakunu taba'an, ya zama shi din nan ainihin wato yana bi ne fi mafturida alaihi, duk abin da ainihin aka farlanta mishi to ya zan yana bin wannan abu daidai wa daida, wa mujiba ilaihi, duk abin da aka ce mustahabbi ne ya bi, to ya zama yana bin abin daidai wa daida. La matbu'an, ba wai ya zama ainihin shi din nan abin bi bane, wato kai ya zama cikin karabkar kawai mutane waɗanda suna tafiya ne da ka, amma ya zama yana cikin waɗanda suna tafiya ne ainihin akan basira. Saboda mai? Saboda ya koya. To yanzu ka dubi mutane nawa ne ba su iya ainihin larabcin da ya kamata su tsaye da waɗannan abubuwa ba. Karatun Alkur'ani mutum zai zo sai ka ji bai iya ba, sakamakon me? Da ya matsa wa kanshi tilas ya koyi larabci kamar yadda shari'a ta tilasta mai, to lallai zai iya ainihin karatun Alkur'ani. Domin yanzu idan Bahaushe ya ɗauki takardar Hausa yana karantawa, bayan da ya je ya koyi Hausar, ya za ka ji karatun ya daɗi? Saboda harshen shi ne kuma ya je koya. To sai zama kai ba harshen ka bane larabci, to tunda ka koya, to duk rubutun da aka rubuta an kana karanta shi abin sai maka daɗi. Yanzu saboda Allah, wannan warshi da kuke ji da Nafi'u, kuna jin Larabawa ne? Waɗannan ƙurra'u ai ba Larabawa bane, danginmu ne, baƙaƙen fata. Amma ya akai suka zama su ne manya-manyan alarammomi masu riwaya, waɗanda su ne ƙurra'u na karatun Alƙur'ani? Saboda ne sun koya. To menene hamzarinka yanzu? Kuma shekaru 15 zuwa 20 da suka wuce a da, da an taɓa mutane sai su ce mu ba Larabawa bane. To yanzu ƴaƴanku da jikokinku sun ƙaryata ku, domin ka haifi ƴaƴa a cikinka ko jikarka sai ta je ta koyi karatun Alkur'ani, sai ka ji tana karatun Alkur'ani yadda ka san Bakureshi ya ce uwarta, ko haka bata faru ba? To me ya hana aje a koya? Aje a koya mana. To wannan dai a takaicen takaitawa abinda ainihin malam yake bayani a kai kenan. Sai shi kuma Ahmad Shakir sai ya ce fi hadha ma'ana siyasiyyun wa qawmiyyun jalil, yace a cikin wannan magana da Imam Shafi'i yayi, to akwai magana, akwai ma'ana wadda take kula da mutunci na siyasar musulunci da kuma tabbatar da dangantaka mai girma ta addinin musulunci. La'anna al-ummata allati nazala bi lisani hal kitabul karim, domin al'ummar da Qur'ani ya sauka da harshen su, yajibu alaiha an ta'amala ala nashri diniha, wajibi ne su kokarin yada wannan addini nasu. Wa nashra lisaniha, kuma wajibi ne su kokarin yada harshen su. Wa nashra adatiha, kuma wajibi ne su kokarin yada ainihin al'adun su. Wa adabiha, da kuma yadda tafarkin rayuwar su yake. Bainal umamil ukhra, tsakanin sauran al'ummu. Dan haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, tarihi ya nuna babu garin da suka shiga suka koyi wani harshen mutanen garin dan su yi musu wa'azi. In suka shigo garin ku sai dai ku da kanku ku tursasa wa kanku har ku ji larabci, ku zo ku koyi wa'azi, ku koyi karatu, ku koyi fassara a ainihin harshen ku. Amma su ba za su ce bari mu zo mu koyi Hausa, dan mu zo mu ne wa Hausawa tafsirin Alkur'ani da Hausa dan su fahimta ba. Da larabcin za a zo ane muku, ana bubbuga muku, ane muku kwatance, ane muku misali, har ku kai ga fahimta, haka har kuma sai ku samu. To haka sahabbai suka yi. Da haka ne sahabbai suka rikidar da kasashe da dama waɗanda ba Larabawa bane suka zama Larabawa. Yanzu ƙasar Masar da kake ji, asalin su ba Larabawa bane, amma ya aka yanzu ƙasar Masar suka waye gari, har ma sai a ce Masar su ne kamar tushen Larabawa? Sahabbai ne garin irin wannan halin nasu suka birkidar da garin ya koma ƙasar Larabawa. Don daga Bani Isra'ila, dangin Annabi Yusuf da suka je suka zauna, sai Kibtawa dangin Fir'auna, dukkanin su kuma wani harshe suke daban ba larabci ba. To da musulunci ya zo ya same su, aka yi ta tursasa musu larabci, har sai da suka waye gari, sai da suka zama Larabawan ƙarfi da yaji, kana gani gashi nan. To dan menene mu ma yanzu a haka? Kuma wannan magana da Imam Shafi'i yake faɗi, wanda mu gama karantawa, Ibn Taymiyya ya ɗauko wasu zantutukan na Imam Shafi'i a cikin littafin shi Ittiba'us Siratul Mustaqim. Imam Shafi'i yake cewa idan kai kana jin larabci, wani dan uwanka musulmi yana jin larabci, yace munafunci ne gare ku ku haɗu kuna yin wani harshe, lallai sai dai ku yi larabci. Wato nifaq, an-nifaqul amali, wani aiki ne wannan na munafunci, ba wai an-nifaqul akbar wanda yake dawamawa a wuta ba, aiki irin aiki na munafunci. Kamar yadda a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yana daga cikin alamomin munafiki, duk sanda zai zance sai yayi ƙarya, sai ya ci amana, sai yayi kaza, waɗannan abubuwan munafunci ne, amma ba munafunci irin wancan da Allah ya faɗa cewa innal munafiqina fi darakil asfal minan nar, la'anna an-nifaqa yanqasimu ila qismaini, akwai nifaqi, nifaqi munafunci ya kasu kashi biyu, akwai munafunci na aqida, duk wanda yake da aqida ta kin musulunci a zuciyar shi yake bayyana ainihin musulunci a harshen shi, wannan munafiki ne, wannan kafiri ne, shine Allah yake zai shiga can karkashin wuta. Amma akwai munafunci na aiki, to shine Imam Shafi'i yake nufin. Kai kana jin larabci, wani na jin larabci, to in kuka haɗu ku yi larabci, da haka har ku saba, yanzu ka dubi wani abu, mafi yawancin malamai da suke cikin soraye suna karantar da risala da iziya da sauran littafai na nahwu da ka'idoji sun iya larabci a ka'idance, suna jin ka kana kuskurewa sai ka ji sun maka jara ko kuma sun maka dariya ko makamantan haka. Amma da za a ce su kuma su larabcin isu ba za su iya ba, saboda ba sa yi a aikace, sai dai a ka'idojin ne sun san an tana sanya nasba an yazhaba. Kana zuwa kace an yazhabu sai ce a ba daidai bane, amma kuma karshen ta su ma da za su zo suna larabcin ba ma za su iya yin kamar naka ba. To ashe wannan ya nuna maka idan kana koyan harshen larabcin to kuma ku rinka yin shi a aikace. Shi yasa za ka cewa ana sanya dokoki masu zafi a ce duk wanda yake cikin aji kaza in ya sake ya ainihin wani harshe ba larabci ba to za a hore shi, in ya sake wani harshe ba turanci ba to za a hore shi. Sai ya zama abokan zamanka na aji wanda yake kake jin kunya tare da su, in ya zama ka saba da magana a gaban su to ko ina za ka je ka miƙe kana magana baka shakka. Amma tun daga aji baka iya magana da ƴan uwanka waɗanda yake ga sunan ido da ido, to in ka fita ina zaka iya magana din? To dan haka addinin musulunci yake son mutane su rinka daurewa suna tirsasawa kansu suna magana da larabci, har ma ya zama wasu kalmomin mu rinka mai da su da larabcin, kamar yadda yanzu babu bahaushen da zai zo kiran wannan ainihin na'ura ya ga maka sunanta da Hausa, sai dai ya ce fanka, sai dai ya ce wannan microphone, sai dai ya ce wannan radio, ko ba akwai sunan su da ake faɗe da Hausa? To ku yi wa larabci haka ma. Kai mi komin kitab din nan, sai yaro ya ce me kitab, wancan kitab mi koshi, me kitab baba, wannan sai ya ce a wannan wannan kitab ake ce mishi to shikenan, to an dafa mishi da haka an rage an cire kalmar littafi a bakin shi an sa mishi kitab. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa wahiya tad'uha ila ma ja'a bihi nabiyuha min al-huda wa din al-haq, al'umma musulunci tana kiran mutane ne zuwa ga su zo su yi aiki da abinda annabin wannan al'umma ya zo da shi na shari'a da addinin gaskiya. Litaj'ala min hadhihi al-usus al-isma al-isma al-islamiyya ummatan wahida, dan ya zama musulunci din nan da ake cewa musulunci to ya zama al'umma guda daya, ya zama harshen da muke sadar da juna a tsakanin mu shine me, shine larabci. Malami ne babarbare ya taho daga Barno ya zo ya samu dan hodiyo yana wa'azi mata da maza duk sun cika makaranta a Gwamutse, dan farko haka dan hodiyo yake karantar da su tunda an same su gaba ɗaya gashi nan yadda suke a karkace. To in suka zo wannan ta zauna nan wannan ya zauna nan, sai shehu ya fara barin su a wannan tsarin har ana tarbiyyar su a hankali a zo a shirya su. To wannan babarbare da ya zo ya gani kawai yau ya zo sai kawai sai ya koma sai ya rubuto wasiƙa da larabci kuma da waƙa mahallin shahid kenan. Bai ce a to tunda shi babarbare ne, ni ba Fulatani ne, to bari ai Hausa ta haɗa mu, bari rubuta mai da Hausa. Sai ya ce a'a ai shi musulmi ne, ni musulmi, to ina harshen musulunci? Larabci. Sai rubuto waƙoƙi da larabci yana sukan shehu dan hodiyo akan waɗannan abubuwa. Dan hodiyo da ya karanta wannan ainihin waƙa sai miƙa Malam Abdullahi Gwandu, cewa Malam Abdullahi gashi wannan mutum ya nemi mana raddi, kowa yana da masu zafafawa mu ma sai ka bashi raddi kenan. Shi ma zai rubuta mishi raddi, ya ayyu hadhal ladzi kad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna, ya kai wannan da ka zo ka nemi mana nasiha mu shiru, Allah ya saka maka da alheri, mun ji nasiharka, Allah ya biya ka, amma mu ma ka saurari uzurinmu da yasa muke wa mata da maza wa'azi a cuɗe, wannan ƙasa mun same ta a ruɗe a kaza a kaza a kaza, muna yi ne har mutane mu gyara su a hankali. Mahalli shahid da babarbare da Bafulatani ba su ɗauki Hausa ta zama musu harshen sadarwa ba, sai suka ɗauki larabci. To abin da muke so yanzu ma a yi kenan. Kasan sai ka je can Abiyar State, wannan makaranta da ke Afiko a Anofia, sai ka je ka samu ɗan inyamuri ne bai jin Hausa ko misƙala zarratin, ko dai kai mai inyamuranci ko kai mai turanci ko kai mishi larabci. Larabci, lafiyayyen larabci. Wata biyu da ya wuce ɗaya daga cikinsu ya zo nan wuri na haka, ya zo nan kusan awa ɗaya muna ta hira ana ta, sai mutane suna mamaki wannan dai gashi daga ganin ƙira shi an san inyamuri ne, to ta yaya aka yi haka? Bahaushe da girman kansu ya kuma. Sai da ya tafi wannan mutum wai wani iri ne, na ce inyamuri ne, inyamuri inyamuri ne, baya jin Hausa. Na ce bai ma taɓa zuwa ƙasar Hausa ba sai yau ɗin nan da ya zo, sai ran nan mai ma ya taɓa zuwa ƙasar Hausa ma sannan. To yana jin larabci, na ce ya koya ne, kuma suna can yanzu an ɗibi wasu daga cikinsu suna jami'ar Islamiyya suna karatu inyamurai. Akwai wani babba ne ma dattijo ya gama jami'ar Islamiyya shekaru da dama yana can Anofia ɗin inyamuri kuma. To in ka tashi magana da wannan sai ku yi magana da me, da turanci? A'a, kada Ingila ta haɗa ku, larabci ya haɗa ku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To al'umma musulunci abin da ake so kenan, wa dinuha wahid, addinin su ya zama daya, wa qiblatuha wahida, sa'annan kuma alqiblar su ta zama daya, wa lughatuha wahida, harshen su ya zama daya, wa muqawwimatu shakhsiyatiha wahida, abinda zai tsayar da mutuncin rayuwarsu ya zama abu ɗaya ne, litakuna ummatan wasata, dan su zama al'umma wadda take adila, al'umma matsakaiciya, wa yakunu shuhada ala nasi, dan ranar alkiyama su zama shaida ga mutane. Abinda malai yake nufi, yanzu in ya zama bakwa jin yare ɗaya gaba ɗaya, to ya za ku iya bada shaida akan wasu? Za ku iya haɗa baki? Za ku iya haɗa kai in bakwa jin harshe guda ɗaya? To ashe lallai sai an koyi larabci dan kai ya haɗu. Yanzu ba ka ganin yadda turawa suka zo suka haɗe kan 'yan Najeriya gaba ɗaya? Sai wancan babbar bare daga Maiduguri sai ya bugo telefon da me zai magana, sai yayi da turanci. Sai wancan daga Akwa Ibom sai yayi ainihin telefon da me zai magana da turanci. Suna fahimtar juna, saboda me ana son su zama one nation, ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. To nan kuma ana son ku zama ne addini ɗaya, al'umma ɗaya. To yadda Bature ya haɗe waɗannan mutane, addinin musulunci kuma yana son ku haɗe gaba ɗayan duniya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To kun ga wannan fa ana nuna mana ƙalubalen nan, mu rinƙa yin wannan larabci da muke koyo a aikace. In aka haɗu da wani, assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, sabahun nur, sabahun khair, kaza 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 kaza, ila aina tawajjahta, a ila suq, rujuuka mubarak, ada lafiya, kaza 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 kaza. To haka ake so. Tun sune maka dariya, wallahi wata ran sai sun daina maka dariya. Dama haka abin duniya yake. In wata ran abu ya baka tausayi, aka ce wata ran sai ya baka tsoro, wata ran ya baka tsoro sai ya baka tausayi, wata ran abu ya baka dariya, wata ran sai ya baka sha'awa. Tun kana yi sune maka dariya, wata ran sai kai kuma ya ba su sha'awa abu. Don haka sai yace, faman arada an yadkhula fi hadhihi al-usba al-islamiyya, wanda yake son ya shiga wannan tawaga ta musulunci, fa alaihi an yata'aqqada dinaha, wajibi ne bi aqidar wannan addini na musulunci, wa yattabi shari'ataha, kuma wajibi ne bi shari'ar musulunci, wa yahtadi bi hadiha, kuma wajibi ne ya bi shari'a ta musulunci, wa yata'allama lughataha, kuma wajibi ne koyi harshen musulunci, wa yakuna fi zalika kullihi kama qala ash-Shafi'i radiyallahu anhu, sai ya zama kamar yadda Imam Shafi'i ya fadi, taba'an la matbu'an, ya zama shi din nan bi yake yi, ma'ana da kanshi yake bi, ba shi ma ainihin ana jan shi bane. Mun fahimci wannan da kyau? Don in baka koyi wannan ba, babu yadda za ka yi ka tsaya da kashin kanka. Wannan malami da muke karanta littafin shi kullun Sifatu Salati, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, haba Balarabi bane, har in aka zo aka yi magana sai ya ce kamisli ana al-ajami al-albani, yace kamar ni wanda nake bagwari ne, dan Albaniya. Don duk wanda ba Balarabi ba bagwari ne kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To da yayayen ya rubuta waɗannan littafai sai da ya koyi larabci. Shi yasa masu cewa za su yi Albani raddi sai in ce a dan da Hausa ne. Shi ai bai taɓa yin raddi da Hausa ba, ba da Hausa shi yake yi ba, da larabci ya rubuta. In za ku yi da larabci mana da gaske ne, ku malamai ne. Ko ko kana malanta a musulunci baka iya larabci ba, ko pasto sai ya koyi turanci dan ya iya Bible. To yaya ake kai kana malanta ta musulunci amma baka iya larabci ba? Wannan abun kunya ya wuce wannan. Mun amuntu daga cewa fasarar da kake mana bankaura kake mana ba shine abin da ya faru yanzu da muke faɗi ba? Kana malanta a musulunci amma baka iya larabci ba? Kana malanta a musulunci hudubar juma'a da hudubar idi, wannan kai zaka rubuto kuma ka kasa karantawa? Wannan ya nuna ba kai ka rubuta ba kenan, kwafowa kai. To kuma ka kwafo ka kasa karanta, to wani bala'i ya wuce wannan a duniya kuma? Ka kwafo ba kai ka rubuta ba, kana malami kuma ka kasa karanta daidai, to wace musiba kuma ta wuce wannan? To yanzu ran da aka ce kai kuma tashi kai mana hudu ba da kato, ya zaka yi kenan? Allah ya kiyaye. To Ahmad Shakir yace, wa kad ashara ila hadha al-ma'na walidi al-ustadh al-akbar al-sheikh Muhammad Shakir hafizahullah, yace mahaifina, don Ahmad Shakir baban shi malami ne, har ma ya taba rike shugabancin Azhar, yace mahaifina wanda yake babban malami ne, wanda babban professor ne, mai suna Muhammad Shakir, Allah ya ƙara tsare shi a lokacin bai rasu ba, dan yanzu da dan da uba, shi kanshi dan da yake wannan magana da muke karantawa, shi kanshi Ahmad Shakir yanzu shekarar shi 39 ko 40 da rasuwa, ba ma waye uban ba, tuntune uban ya rasu. Fi kitabi yace mahaifina yayi nuni ga wannan ma'ana a cikin littafin shi mai suna Al-Qawlul Fasal fi tarjamatil Qur'anil Karim ila lughatil ajamiyya, bayani dalla dalla game da hukuncin fassara Al-Qur'ani zuwa ga wasu harsuna waɗanda suke ba larabci ba, daga shafi na 11 zuwa na 12. Kala yace ga abinda mahaifin shi yace, wa hal ya'manu ula'ika alladhina yushajji'una intishara at-tarjama al-injiliziyya bayna shu'ubi al-islamiyya huna wa hunaka an yasbihu bi anfusihim min jumlati al-awamil fi wad'i al-hudud al-fasila bayna al-islam al-arabi wal-islam al-injilizi, yace waɗannan mutane da ke ƙarfafa mutane dangane da cewa ai ta yada fassara ta turanci, to shin sun amintu kuwa daga cewa ba za su kawo wani irin musulunci na larabci daban musulunci kuma na turanci ba? Domin wannan musulunci da larabci zaka fahimce shi kaza, wannan musulunci na turanci zaka fahimce shi kaza, to shin sun amintu daga za su iya ba za su iya rarraba kai dinnan ba kuwa? Wato fassarar abin da yake son ya nuna, fassarar za ta kawo rabuwa kan al'umma musulunci. Wannan ya karanta da larabci ga abin da larabci ya hukunta, wannan ya karanta da turanci ga abin da turanci ya hukunta, sai ya zama ibadarsu da aqidarsu daban-daban, saboda kowa yana amfani da abin da ya karanta ne. La fil umami wa shu'ud ghayr al aradiyya wahada, hayace ba ma wai a tsakanin larabawa ba kawai, bal fil umami al aradiyya anfusu, hayace hatta su akan su larabawa din. Bima hudiba ila an-nas min an-nuzu' ila taqalid al urdi, yace har su kansu larabawan, domin akwai larabawan da suna dogara ne akan wasu abubuwan da aka rubuta da turanci. Yace to ba ma a tsakanin al'ummomi ba, a tsakanin larabawa ma za a iya samun wannan balarabe ne yana yin musulunci na larabci, wannan kuma musulunci na turanci, domin kowa yana karanta wannan yaran ne, saboda yadda su kansu larabawan suka zo suna sha'awa irin ta ainihin ɗabi'a da al'adun turawa, hubban fit tajaddudi wal intiqal, yadda suke son su ainihin sabunta rayuwarsu ta zama irin ta turawa, kuma su canza tsarin rayuwarsu ya zama irin na turawa. Sakamakon wannan sha'awa ta sa musu son turanci, yadda har suna karanta wasu abubuwan da turanci sun ci gaba da karatu da larabci, wanda yake shine asalin karatu din. Wa bughdan liqaumin qadim likulli qadimin, kuma dan kiyayyar da suke wa duk wani abun aka ce na da ne, tunda larabci harshe ne tun na da, sun gada iyaye da kakanni, to sai zama suna kyamar shi har a yanzu. Sai kaga dan sanda wani a Saudi Arabia, an kai mishi magana da larabci sai banza da kai wallahi, kana jiwa kai mishi turanci sai saurare ka. Ni da nake magana haka ta faru gare ni, ne wani dan sanda bana dinnan da azumi, ne wani dan sanda magana da larabci sai kau da kai, na sake fuskantar shi ne mishi sai kau da kai, tana juya ni turanci, kuma sai kenan sai nuna mini wani dan sanda wanda yake jin turanci sai ne magana da shi. Allah ya kiyaye. Sai ce mahama kana lahu min al-asari salihah fi takwini tilka al-asbiyya allati yanzuru إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية. وتدوانا أتكيتنا فإن دقا تكين إلو ماكرتن دا تورا واسكيني واندا أيني نهر بالعرباوة. ثم قال سيشوانا دوتي جيتي فهل يريد أولئك الذين أصابتهم هم التجدد والانتقال وأن العرباوة وأن أيني هوا تززئي دا مششرة نسان چنز رأيوة سزوا غرأيوة تورا وايا كاماسو shin suna so ne bitawrifatihim hadhihi ala alquran alkarim fi thawbihi bisawratihim hadhihi ala alquran alkarim fi thawbihi alarabi, shin suna son ne su canza alqurani daga rigar shi ta larabci zuwa ga ainihin rigar shi ta ainihin wato su koma da shi wata riga ta turanci ko ta wani harshe? An yashhadu akhir masra'il liljami'a alislamiyya, kun ga wannan dattijo wata magana yake wanda a yanzu ba a lokacin ba ta faru ba, amma a yanzu ta faru. Yace yadda za a waye gari a ce yau ga jami'a ta musulunci, amma iz yajiduna fil jumhuriyyati turkiyya qur'anan turkiyan, ya zama a ce yau ga jami'a ta musulunci ce, amma in za a lecture islamic studies sai zama da turanci ake, yace haka suke so ya faru. To yanzu ya faru ko bai faru ba? Yanzu ya faru. Yanzu kusan jami'o'in kasar nan baki daya da wasu kasashe, in ka je za ka yi islamic studies da turanci za a karantar da kai, don haka in ba ka yi sa'a ba sai ka gama karatun har kai nisa ba ka fahimci tsantsar abin da ake nufi a fahimta a cikin karatun addinin musuluncin ba. Yace domin kuwa an samu a ƙasar Turk, ƙasar Turkiya kenan, an samu Qur'ani wanda aka fassara shi da harshen Turkanci. Wasul mustamaratil injiliziya Qur'anan injiliziyan, a ƙasashen Turanci kuma Ingila da sauransu an samu Qur'ani ya fassara Turanci. Wasul mustamaratil duwalil ukhra Qur'anan faransiyan, a wasu kasashen kuma da ake yin faransanci su kuma akwai qur'ani na faransanci. Wa akhar a talyaniyan, wani kuma ainihin na harshen ainihin italiyanci au isbaniyan, ko kuma ainihin na harshen spanish au holandiyan, ko kuma na ainihin harshen holland ila akhir ma qala hafizahullah, yace kaje dai ka karanta wannan littafi har zuwa inda ainihin abubuwan da mahaifin shi ya faɗi. To wannan abin da wannan dattijo yake faɗi yana faɗin su ne kamar shekaru 60 da suka wuce. To yanzu a duk sun zo sun faru, duk waɗannan yanzu Qur'ani ga sunan da su ne mutane ainihin suke dogara, kuma wai kamar yadda na faɗi ɗazu har su ce wai za su yi malantar da yake har za su gabatar da laccoci akan haka. To duk ma dai inda za ka yi karatu ka san cewa wajibi ka je ka koyi ainihin karatu a cikin addinin musulunci, Allah ya shiryar da mu. To har yau ba mu gushe ba muna fassara da bayani akan wannan hadisi, yana daga ainihin cikin kamar yadda na yi mana bayani abubuwan da abinda ya samu kawo wannan magana, saboda ga waɗannan mutane yanzu sun yi amfani da maganar mutum ɗaya suna cikin sallah. sun karba kuma har sun juya alqibla, ashe ana karban hadisai ahad kenan, matukar amintattu ne suka kawo su. Sannan wannan ya nuna yayin da kake sallah babu laifi in wani ya tsaya kusa da kai yana magana, ka tsaya ka saurari ainihin wannan magana da yake, ba kai laifi akan haka ba. Akwai hadisin Aisha ma akan haka, tsakaninta da ainihin Asma'u, dangane da ainihin sallah khususi, yana cikin ainihin Sahih al-Bukhari. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan wannan ainihin hadisi har wa yau ya nuna mana cewa idan kana cikin sallah ka kauce daga alqibla, aka zo aka yi maka gyara cewa wane ga inda ya kamata ka fuskanta, to dan ka juya ka gyara wannan inda ka fuskanta, bai bata abin da ka baro baya na waɗancan rakawo'i naka na sallah ba, sai ka ci gaba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Alqiyamu, sai kuma ainihin bayani game da tsayuwa a cikin sallah. To dangane da fuskantar alqibla da aka ce a can baya, ina son ka fahimci wani abu daya. Fuskantar alqibla da dukkanin jikinka, kafafuwanka kakka ajiye su wannan ta kalli gabas maso kudu, wannan gabas maso arewa, haka kamar zaka tara kwallo, ba haka ake so ka tsaya ba. Zaka tsaya ne ka miƙe yatsun kafafuwanka, kafas ka sandat ta kalli gabas, ta kalli alqibla. Wannan ma ya tsaya haka, to sai da sahu ya haɗu kenan a natsi. Amma irin wannan sahu da ake haɗawa kan yatsa da kan yatsa, ba haka ake ba. Kafa kowa zai miƙe kafa shi ainihin ta fuskanci ainihin alqibla. To abin da ake kenan dangane da ainihin fuskantar alqibla ɗin. Allah ya shiryar da mu. To kuma za mu shiga wannan babi ga lokaci ya ƙure mana, insha Allahu ta'ala sai gobe za mu zo mu ci gaba da karatu. Waɗannan mas'aloli da muka tsaya muka yi bayani a kai, wallahi mas'aloli ne waɗanda yake sai ka shiga cikin jami'o'inmu da makarantunmu na sakandare za ka san matuƙar muhimmancin waɗannan bayanai. Kai musamman ma wasu har wani matsalan suka kawo wadda tafi wannan hadari, shine transliteration da suke yi wa yara. Qur'ani din wai sai kuma an rubuta shi yadda ake karanta shi, sai kuma a zo sai an rubuta shi da harufa na boko ko na wani yare. To wannan gaskiya ba daidai bane a cikin addinin musulunci. Ku koya musu su koya da larabci shine daidai, amma ba haka ba ku yi wa addinin musulunci aiki ba. Barna ko kawo a cikin addinin musulunci. Allah ya shiryar da mu. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.